Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 3 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai.
A yau Juma'a, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kyiv. Haka zalika, a yau Juma'ar, China tace tana kokarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balanbalan na China na liken asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Sannan a yau ne Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda ya nufi makwabciyar ta Sudan ta Kudu.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da gwamnonin jihohin kasar kan matsalar canjin takardar naira. Sannan za a ji cewa ƴan kasashen waje masu sa ido kan zabe sun fara durowa Najeriya. Ko menene tasirin su?
Sai in ce suna da amfani, ba su da amfani. Suna da amfani ta fuskar ganin su na sa daya kawo da wasu abubuwa. Rashin amfanin su shine duk rahoton da suke rubuta a ban taba jin wanda anka aiwatar zuwa ko anka amfani da shi ba.
Sannan za a ji cewa Najeriya da Niger na ƙara ƙaimi kan shirin su na shimfiɗa layin dogo tsakanin su.
Kun san ƙasar Najeriya dai ƙasa ta mai industry, tana kere-kere, tana sarrafa komi-komi, kuma muna ciniki da ita, muna sayo kaya da yawa na rayuwar yau da kullum.
Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. A yau Juma'a, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kyiv. Shugaban na fatan samun alƙawarin gaggauta shigar da kasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Rasha a taron. Sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman a gaggauta shigar da kasarsa cikin ƙungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba, duk da tsananta buƙatar ƙasarsa na neman goyon bayan ƙawancen ƙasashen a lokacin da Rasha ta ƙaddamar da mamaye Ukraine. Duk da ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan Ukraine, amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin Ukraine na zama member ta ba. Gabannin taron na yau Juma'a, Zelensky ya gana da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen. A cikin jawabinsa na yau da kullum, Zelensky ya gode wa Ursula von der Leyen tare da takwarorinta da sauran ƙasashen ƙawayen Ukraine da ke tarayyar Turai saboda goyon bayansu kan haɗin kai da kuma kare ƙasarsa da al'ummarta. A yau ne Juma'a, China ta ce tana kokarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balanbalan na China na liken asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike, sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. Mao Ning ta ce China ƙasa ce mai darajar doka kuma tana bin dokokin ƙasa da ƙasa. Ta ce ba mu yi niyyar keta hurumin ƙasa da sararin samaniyar wata ƙasa mai cin gashin kanta ba. A jiya Alhamis, jami'an Amurka suka ce wani balanbalan na liƙen asiri kuma da ake zargin na ƙasar China ne wanda ya kwashe kwanaki yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Juma'a, inda ya nufi makwabciyar ta Sudan ta Kudu, ƙasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci.
To an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan Bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu gwamnonin jihohin kasar kan matsalar canjin takardar kudin naira wadda ke haddasa rudani a fagagen siyasa da tattalin arzikin kasar. Bayan ganawar gwamnonin da shugaba Buhari, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya tambayi gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna ƙarin bayani kan ganawar tasu. Sai ya ce,
yau mun gana da shugaban ƙasa, gwamnonin APC ba dukkanmu 22 muka samu daman zuwa ba, ina jin wurin 13 suka je. Kuma shugabanmu Gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi shi ya magana kan abubuwan da suka dame mu da shawarwarin da muke so shugaban ƙasa da gwamnatin tarayya ta ɗauka domin fita daga cikin wannan hali na ƙaƙanikayi wanda ya zo domin wannan canjin kuɗi.
Amma da farko menene koken da kuka gabatar mishi?
Abin da muka gaya mishi shine, na farko wannan maganan canza kuɗi ƙasashen duniya duka suna yi, kuma ba Najeriya ce ta fara yi ba, ko ba raɗinan Indiya sun yi. Kuma yadda duniya take canzawa ma za a kai lokacin da ma ba ma za ka ga kuɗin ba, sai dai kawai a ta yi a waya da kwamfuta da sauransu. Saboda haka matakin da aka ɗauka daidai ne. Muna da matsala kan lokacin da aka ce za a yi wannan abu, amma mu masoyan shugaban ƙasa ne, kuma muna girmama shi, kuma mun san duk abin da ya fito da shi tsakanin shi da Allah yana yi ne don ci gaban ƙasar nan. Saboda haka mun ba da goyon baya kan tsarin a canza kuɗi. Amma lokacin da aka ɗauka cewa kowa a Najeriya ya canza wannan kuɗi, a ganinmu ba zai yiwu ba. Domin matsaloli da dama, na farko akwai ƙananan hukumomi da ba su da banki ko ɗaya, na biyu ana maganan POS, wannan abu ne na birane da wuraren da suke da network na sadarwa, na uku babban bankin Najeriya sun ce sun karɓi kamar naira trillion 2 daga al'ummar Najeriya, amma abinda muka tabbatar sun buga kudin da suka buga yanzu naira biliyan 300 ne. Ya za a yi ka karbi naira trillion 2 daga hannun mutane amma kai abin da kake da shi naira biliyan 300? To ai kaga abin da ya kawo matsalan kenan. Akwai wanda a kauye zai je da naira 100,000 ya kai banki, in ya sa a banki sai dai a bashi naira 10,000 ko 20,000, amma kudin shi naira 100,000 ne. Lokacin da shugaba Buhari ya irin wannan canjin 1984, iyakan kudin da ka kai ake mayar maka da sabon kudi. To amma ba haka ake yi ba, kuma shugaban kasa bai san haka ba, domin ba a gaya masa ba. Mun nuna mashi cewa wannan matsala na rashin sababbin kudi da kuma matsaloli na rashin bankuna da matsaloli na POS ɗinnan ba aiki yake ba, wasu kuma ba POS suka saba da shi ba, da matsalolin kasuwanci zai tsaya, da kuma wurare kaman Lagos wanda mutane har sun fara zanga-zanga, idan ba a ɗauki matakai aka gyara ba, wannan abu zai iya dulkusar da tattalin arzikin ƙasar nan, zai ma iya dulkusar da ƙasar gabaki ɗaya. Domin aka fara zanga-zanga, aka fara tashin hankali, Allah kaɗai ya san inda zai ƙare. Mun nuna mu shugaban ƙasa wannan, kuma ya saurare mu, kuma ya nuna mana abubuwa da dama da bai sani ba da, kuma ya ce zai bincika cikin wannan sati kwana 7 da ya rage, in Allah ya yarda za a samu maslaha. Bai gaya mana za a ƙara lokaci ba, amma bai ce mana shi ba zai ƙara lokaci ba, kuma ya ce ko kwana 10 da aka ƙara, shi Gwamna Emefiele na Central Bank shi ya ce ƙarin kwana 10 ya isa. Saboda haka muna da yakinin cewa idan shugaban ƙasa ya samu duk gaskiyan wannan matsala, zai dauki matakai domin wahalan da mutane suke yi, tsare-tsaren da wasu masu mugunta suke domin su bata matalaka rai domin kada ya zabi jam'iyyar mu. In Allah ya yarda shugaban ƙasa zai dauki matakai a gyara.
Gwamnan jihar Kaduna kenan Nasiru El-Rufai ke ƙarin bayani kan ganawarsu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da matsalar canjin takardar kuɗin naira a hirarsu da Umar Faruk Musa. Ana fatare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata kamar yadda muka saba bayani. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
A yau Juma'a, Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharɗin tallafi na asusun bada lamuni na duniya IMF, wanda ya ce sun wuce tunani. Tawagar asusun bada lamani na duniya ta sauka a Pakistan a ranar Talatar da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfado da muhimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni. Gwamnatin ƙasar ta yi watsi da shawarar ƙarin haraji da kuma rage tallafin da ƙungiyar IMF ta nema saboda fargabar zaɓukan da za a yi a watan Oktoba. Ba zan yi cikakken bayani ba, amma kawai zan ce ƙalubalen tattalin arzikinmu suna da girma. Sharuɗan da IMF ta sanya sun wuce tunani, amma dole ne mu amince da sharuɗan, in ji Sharif a wani jawabi ta gidan talabijin. Tattalin arzikin Pakistan na cikin tsaka mai wuya a yayin da take ƙoƙarin biyan bashi mai yawa daga ƙasashen waje, yayin da ƙasar ke cikin ruɗanin siyasa da taɓarɓarewar tsaro. A yau Juma'a ne aka yankewa wani tsohon ɗan siyasar Koriya ta Kudu, Cho Kok, hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari bisa samunsa da laifin yin jabin takardu don sauƙaƙa shigar 'ya'yansa makaranta, lamarin da ya ƙara dagula rarrabuwar kawuna a siyasance yayin da yawancin matasa masu kaɗa ƙuri'a suke nuna takaicinsu.
To, a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dosa, inda a yayin da ake sauran 'yan makonni a fara zaɓe, masu saka ido daga ƙasashen waje suka fara shigowa. Tuni dai 'yan ƙasar ke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan zuwan masu saka idan. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cigaban labarin.
Zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a ƙasashen duniya sukan jawo hankalin masu saka ido daga cikin gida har ma da ƙasashen waje domin su ga yadda lamuran ke gudana su shaidawa duniya. A Najeriya, duk da yake akwai sauran mako uku a fara zaɓuɓɓuka, yanzu haka masu saka ido daga ƙasashen ƙetare sun soma shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo a jihohin ƙasar domin sanya ido ga tsarin zaɓen kafin ranar zaɓe. Masu saka ido ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Tarayyar Turai suna kan zagaye a jihohin Najeriya akan wannan aikin har na zanta da wani ayari da ke zagayen jihohin Sokoto da Kebbi.
My name is Mafalda Cruz Gomes. We have been invited by the Nigerian government to observe the elections under the mandate of the European Union Election Observation Mission.
Da yake na daga cikin ayarin wadda ta bayyana cewa gwamnatin Najeriya ce ta gayyato su domin su sanya ido ga zaɓe ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Tarayyar Turai. Ta ce a wannan zaɓen za su duba dukkanin tsare-tsare kafin zaɓe, kamar yadda da ake gudanarwa ta neman zaɓe da kuma ranar zaɓen, har ma da bayan zaɓe idan akwai ƙorafe-ƙorafe. Ta ce su 'yan baruwansu ne ba sa cikin kowa, sai dai suna duba yadda lamuran ke faruwa, kama daga haɗuwa da 'yan takara, ƙungiyoyin farar hula, jami'an tsaro da kafafen yaɗa labarai da ma dukkanin masu alaƙa da harkar zaɓe. Daga baya a cewarta sukan rubuta rahoto abinda suka gani su turawa hedkwatar su da ke babban birnin tarayya Abuja. Duba da cewa dukkan lokutan zaɓuɓɓuka akan samu masu saka ido na ƙasashen ƙetare suna zagayawa a lungu-lungu da saƙo-saƙo, ko menene ra'ayin 'yan ƙasa akan wannan aikin nasu?
Sunana Musa Muhammad. Sai in ce suna da amfani, ba su da amfani. Suna da amfani ta fuskar ganin su na sa ɗaya kawo-kawo da wasu abubuwa. Rashin amfaninsu shi ne duk rubutun da suke rubutawa ban taɓa jan wanda an kawo ta zuwa ko an kai amfani da shi ba.
Sunana Shehu Garba. Wallahi ba su da amfani, saboda gaskiya ba wai don talakawa suke yi ba, illa kawai don gwamnatin da ke ci sun san ba za ta fasa haka nan ba.
Sunana Prime Minister Sokoto. Suna dai zuwa ne domin waɗansu buƙatu, ba lallai tabbatar da cewa an yi ma 'yan ƙasa abin da ya kamata ba.
Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa aikin da suke yi na sanya ido yana da tasiri sosai, domin ko ba komai yakan kasance kamar gyara kayanka a haujin mahukunta, domin idan sun san ana kallon abin da suke yi to yana da wuya su kaucewa bin ƙa'idar aiki. Duk da haka, Farfesa Bello Bada na ganin cewa akwai yadda za a ƙara inganta aikin nasu.
Ya kamata a ce waɗannan da ke zuwa suna rubuta rahoto kuma su ƙarasa kafofin watsa labaru daban-daban na duniya a yayata shi inda ke buƙatar gyara. In ana haka nan za a samu dama a biya, amma shi kaje suke iya yi tunda ba su da iko. Waɗannan ƙasashe ba ƙarƙashin su suke ba. Akwai ƙasashen da ke aiko tallahi da kuma ke ba da horo ga ma'aikatan zaɓe, su ma suna turo masu zuwa su ga inda ake yi. To, su in sun sa baki nasu na tasiri domin suna da rawar da suke takawa.
Yanzu dai masu saka idon na kungiyar tarayyar Turai sun ce za su zagaya dukkanin mazaɓun da za su yi aiki su haɗu da masu ruwa da tsaki a mazaɓun kafin ranar zaɓe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda za a ji inda aka kwana a shirin shimfiɗa layin dogo tsakanin Najeriya da Nijar ɗin. Salabar ma gare ka.
Mataimakin sakataren hukumar haɗin gwiwar Nijar da Najeriya Joint Commission Alhaji Adamu na mata wanda ya halarci taron ministocin suhurin kasashen biyu a Abuja na wannan bayani ne bayan da shi da ministan suhurin Nijar Alma Umaru suka yi wa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum bayanin abubuwan da aka tsayar a yayin wannan zama.
Aiki yanzu dai mafi wuya ita ce mun ka kare da tun an ka azo hannu. Minista namu yanzu da sakwaron shi sun ka azo hannu. Fizikaman aiki can har an fara za shigo Nijar. Kenan babu wani batun a tsaida wani lokaci abinda an ka ba dan kwangila wata 36 ya kammala wannan aiki kuma an ɗauki matakai munan Nijar ɓangaren mu in sun shigo mu za mu ɗaukar nauyin tsare ma'aikata har su isa wannan aiki kuma dukkan mutane waɗanda abin hayyar za ta shafa ko gidajensu ko gonakinsu ko wani abu nan gwamnatin Nijar har ta ɗauki decree kuduri wanda kowane ne sai an hidda mishi an biya shi sai an hidda mishi hakkin shi wani. Kabine ya yi etude de feasibility an san gonar wa za a tabawa gidan wa za a faskatawa ko wani abu dukkan reserve zone kuma ya yi decree wanda waɗannan duk abin shafa kowa sai a hidda mai haƙƙi ne a biya shi da yashi.
Wannan wani yunkuri ne da ke hangen bunƙasa harkokin kasuwanci da jigilar kaya a tsakanin Najeriya da Nijar.
Jirgin ƙasa kilomita 50 zai ratsuwa Nijar idan aka yi shi ka gani abu ne wanda a gaba za shi makasasiyan buyu duka amfani. Kun san ƙasar Najeriya dai ƙasa ta mai industry tana ƙere-ƙere tana sarrafa komi-komi kuma muna ciniki da ita muna sayo kaya da yawa na rayuwar yau da kullum. To kaga maimakon su hawo a rarraba a karkasa guntu-guntu suna shigowa trela sai a samu koton nawa na a ɗauko direct sai maraɗi. Idan mun yi oda kaya da ƙasar waje inda China na inda Holland inda wani abu aka kawo su porkin Lagos kaga sai a hawo su direct sai maraɗi. Kuma kanmu ɗan Niger muna da kayan da Nigeria take saye in kayan albarkacin noma ne in kuma man fetur kinmu na ko wani abu duka ko bisa shi kaga sai a hauda bisa gwamnatin jirgin ƙasa sai Lagos ko kuma sai wasu ƙasashen duniya ma dan bakin da abin kaya suka kai port ana ya kai su kowace ƙasa. Kenan abu na wanda ba ni gishiri in baka mandana kowa sai ya amfana da Najeriya da mun shirya.
A shekarar 2018 ne gwamnatin Nijar da Najeriya suka kuduri aniyar shimfiɗa layin dogo daga Kano ratsawa wasu sassan jihar Katsina zuwa Maraɗi a matsayin wata hanyar baiwa 'yan kasuwar ƙasashen biyu damar hada-hada da tashar jiragen ruwan Lagos. Biliyan 2 na dalar Amurka ne ake bukata domin wannan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaki. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaki, kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi ya shiga wannan aiki.
Just looking for someone to do something, or I wanted to help. I spent a good bit of that time training.
Yace ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashi shekaru biyu ina aiki a bangaren ba da magani da wani sashi na 'yan sanda. To Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Burtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yankee ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isarsa. Jason kenan yake cewa na ziyarci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, na kuma jihar Balaklia. A lokacin da yake Kiev, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum 700 kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Yace idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru 30. Ɗan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa. Ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Ya ce, na ga akwai buƙatar na taimaka. Wannan mummuna abu ne da rashi ke yi. Na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru 9 inda na je Iraki da Afghanistan sau uku. To yanzu dai Anthony yana murmurewa a wani asibiti da ke birnin Kharkiv a ƙasar ta Ukraine. Ya ce, suna bani kulawa mai kyau. An yi min aiki har guda 7. Yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina, wacce za a min sau uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Ya ce idan ka je fagen yaƙi, za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine. A nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai, waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka wannan makon, sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta hada shirin, sai Ana wacce ta hada asalin rahoton, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan Muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da Muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Buba Mai Goro Gashuwa, inda yake cewa A gaskiya ganawar gwamnonin jam'iyyar APC da shugaba Buhari sun makara sai da Talakawa suka gama shan wahala tukunna za su yi maganar CBN. Sai kuma sako daga wato Audu Shatima inda yake cewa hakika canjin wasu daga cikin kudaden kasa ta Najeriya ya bar baya da kura. Muna kira da mahukunta da siwa Allah su dubi halin da ƴan kasa suke ciki musamman ma Talakawa don kawo ƙarshen wannan matsala. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara inda yake cewa maganar gaskiya ba karamar wahala al'umma muke sha ba akan karancin kudade. Domin yanzu haka a nan garin Kaura na Moda mutane da dama suna wuni a bakin ATM kuma duk da haka da dama daga cikin su suna komawa gida ba tare da sun samu kudin ba. Ya kamata hukumomi su yi wani abu akan wannan lamari. Shi kuma Isu Hundila Faki cewa yayi salam BOA Hausa. Karin wa'adin karbar tsofaffin kuɗi da babban bankin Najeriya CBN yayi babbar matsala ta jawo mana, domin wallahi sai da muka gama tura tsofaffin kudaden mu kaf sannan akai karin wa'adin gashi ba mu da sabbin ba mu da tsofaffin. Mutane suna cikin kunci da talauci, kai da kudinka amma ka zama abin tausayi. To jama'a, sakonmu na karshe a yau ya fito ne daga Gambo Baropotiskum inda ya ce salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. Ku mika mana sakonmu na godiya wajen shugaban babban bankin Najeriya MFLA da shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma ku sanar musu da cewa muna maraba da wannan karin lokaci amma babbar matsalar ita ce Allah ya sa kudin ya wadata a hannun al'umma da bankuna, saboda koda shekara za a kara idan kudin bai wadatu a hannun bankuna da hannun al'umma ba, to wallahi ar gidan jiya za a koma. Wallahi tallahi tsakani da Allah al'umma suna cikin halin haula'i. Talakawa na shan bakar wahala. Wallahi gwamnati ta guji fushin al'umma dan an fara fusata. Da fatan Allah Ubangiji ya sa ƙarshen wahalallun da muka shiga kenan. Allah ya gyara mana ƙasar mu, Allah ya tausaya mana, Allah ya bamu ikon tausayawa juna. To jama'a, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
To da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai amfa a taƙaice.
A yau Juma'a shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin ƙasashen Turai a birnin Kyiv. Shugaban na fatan samun alƙawarin gaggauta shigar da ƙasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Rasha a taron. A yau Juma'a ne China ta ce tana kokarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balanbalan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike, sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Juma'a, inda ya nufi makwabciyarta Sudan ta Kudu, ƙasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci. A yau ne Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharɗan tallafi na asusun bada lamuni na duniya IMF, wanda ya ce sun wuce tunani. Tawagar asusun bada lamuni na duniya sun sauka a Pakistan a ranar Talata da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfaɗo da mahimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni biyu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Patrick, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.